Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu akan tashar wato VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dawal FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye 'yan sanda da ke tsaron masu rike da makamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane.
Wannan umarni ne mai kyau in kai duba da halin da kasanan take ciki na tabarbarewar tsaro. Ko da yake dai
za ku ji karin bayani, shin ku ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 2022255655. Kada a manta sai an saka alamar kare da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an diplomasiyyar Rasha da ƙasar Burtaniya ta bada umarnin a kore su aiki akan harin gubar da aka kai a Burtaniya sun bar ƙasar yau Talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London zuwa tashar jiragen saman Stansted, inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Ƙasar Burtaniya dai ta bada umarnin a kori jami'an diplomasiyyar su 23 ne a makon da ya gabata. Bayan da ta dora wa Rasha laifin kai harin guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha, Sergei Skripal da diyarsa Yulia, a garin Salisbury a farkon watan nan. Jami'an Burtaniya sun ce har yanzu Skripal da diyarsa na cikin mawuyacin hali, kuma wani dan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana asibiti amma yana samun sauki. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce aikin banza ne a ce wai Rasha ce ta kai harin. Ƙasar ta Rasha kuma ta mayar da martani inda ta kori jami'an diplomasiyyar Burtaniya su 23, waɗanda su ma ake sa ran za su bar birnin Moscow cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata, a daidai lokacin da takaddama tsakanin Saudi da Iran ke ƙara zafi. A lokacin da yake tattaunawa da Yarima Muhammad a fadar White House, shugaba Trump ya ce Iran ba ta kyautatawa wancan yankin nasu na duniya da ma duniyar kanta baki daya. Munana abubuwa da yawa na faruwa a Iran, inji Trump. Da yake magana game da yunkurin murkushe ISIS da aka kusa yi a gabas ta tsakiya, shugaban ya ce dakaran Amurka za su bar wasu wuraren da dama Amurka ta dade tana so ta bari. Shi kuma Yariman mai jiran gado ya ce ai abin da ya kawo mu wannan zaman kenan a yau don tabbatar da cewa mun duba duk damar da muke da ita, mun yi amfani da ita don cimma burinmu, mun kuma kawas da duk wata barazana ga Amurka da Saudiya da ma sauran duniya ke fuskanta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya, biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don warware takaddamar da ake yi a kan makaman nukiliya a mashigan Koriya. A cewar wani mazaunin birnin Seoul, Jang-sun Ai, yau Talata, babu wanda ke fatan yaƙi. Ba Koriya ta Arewa ba, ba Koriya ta Kudu ba, ko ma ƙasashen da ke kewaye da su. Don haka ina gani, za a samu nasarar cimma zaman lafiya. Fiye da kashi 70 na mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a kuri'ar jin ra'ayin da aka kada kwanan nan na goyon bayan taron kolin da ake sa ran yi tsakanin Kim da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a watan Afrilu, da kuma wanda za a yi a watan Mayu tsakanin Kim da Trump. A watan Nuwamban shekarar 2017, Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da masu linzami masu tsanani da ta kwashe shekaru biyu tana yi, gwaje-gwajen da suka maida hankali akan kirkirar makami mai linzami mai cin dogon zango da zai iya auna cike-ciken Amurka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi amfani da kalaman kishin kasa masu ƙarfi yau Talata a lokacin da yake jawabin rufe taron wakilan majalisar kasar. Mr. Xi ya faɗa wa wakilan jam'iyyar NPC kusan su 3,000 cewa China na kan hanyar ci gaba. Ya ce tarihi ya nuna kuma zai ci gaba da nunawa cewa tsarin gurguzu ne kadai zai iya cetar kasar, kuma sai ta hanyar mutunta da haɓaka aƙidan gurguzu na 'yan China ne kadai kasar za ta iya samun gagaruman sauyi. Mr. Xi ya kuma ayyana cewa duk wani yunkuri na raba Taiwan da kasar China tabbas zai wargaje duk da 'yancin cin gashin kan da tsibirin ke da shi. Kafin a kammala taron, 'yan majalisar dokokin kasar sun gabatar da gyaran fuska ga wasu da suka yi wa kundin tsarin mulkin kasar akan kawo ƙarshen takaita wa'adin shugaban kasa da mataimakinsa, matakin da ya ba Mr. Xi damar ci gaba da mulki har illa ma sha Allah.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, ƴan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan shirin janye 'yan sanda da ke tsaron masu riƙe da mukamai na siyasa da kuma rukunin wasu muhimman mutane da Speta Janar ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a yi nan take. A jiya Litinin ne shugaban rundunar 'yan sandan ta Najeriya ya bayyana hakan. Yana mai cewa a halin da ƙasar take ciki na matsalar tsaro ba za ta lamunci jami'anta su kasance a wasu wurare da suka kasance saɓanin haka ba. Wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya tattaro mana ra'ayin wasu daga cikin 'yan Najeriya kan wannan lamari.
Sunana Kabir Dahirur Rahama. Wannan umarni ne mai kyau in kai duba da halin da ƙasar nan take ciki na taɓarɓarewar tsaro, ko da yake dai abin ya zama kamar tatsuniya. Yau a faɗa gobe a faɗa, amma har yanzu ba mu ga aiwatar ba. Yanzu bai kamata a ce ka ga mutum 'yan sandan Najeriya tunda ba su da yawa ba za a iya ɗaukar waɗanda za su wadatar da ƙasar ba. To, 'yan wanda muke da su ɗin ya kamata a amfani da su gurin cewa sun yi abin da ya kamata. Sai ka ga mutum an kai mishi 'yan sanda, shi ba jami'an tsaro, shi ba jami'in tsaro ba, shi ba komai ba, ba da wani babban ɗan siyasa ba, amma sai ga an tura mai 'yan sanda saboda kawai yana da kuɗi. Bari mu baka misali, Alhaji Hassan. Jiya a kasuwar Wuse ina zaune na ga wasu 'yan China mutum biyu da ɗan sanda yana biye da su, sun yi sayayya, sun sai kaya, wallahi ɗan sandan nan kuma ga bindiga yana rataye da ita. Wani ma sai ace zo ya fige bindigar ma, ga ya cire hular shi, ya makale a hammata, ya rike katan ɗin fuel water, yana bin su yana ta gumi suna tafiya. Ina ruwanka da kayan su, kai da kake tsaron su, kaga dai wannan zubar da mutuncin ɗan sanda ne. Misali, in shi ne yake da wannan damar a cana ya isa dauki ɗan sanda shi kade guda a bashi yana bin sa ba, isa ba sai Najeriya wannan aikin.
Assalamu alaikum. Da farko, sunana Adamu Suleiman Gambo daga Damagun. Abin da zan ce dangane da janye wannan tsaro da ake so a yi shine lalle muna buƙatar haka, domin in ka ruba gani kamar munan da muke Kaduna Road, in ka je station nan da yake bakin Iko Nefayutan station ka kai ƙarawar lokacin, sai a ce maka babu 'yan sandan, sai ka zo kamfanin Coca-Cola da suke gadi a wurin kai musu bayani sannan suka yi reporting ka can. A takaice dai station din babu wani ɗan sanda zai zo ɗau reporto har sai ka zo kamfanin Coca-Cola. Kaga ma'aikatan wurin ne aka ɗauko su aka kawo su Coca-Cola kamfani domin su ringa tsaron wannan kamfanin, ba tsaron mutane ba. Kaga wannan mungunci bayani da muka samu a Najeriya.
Ai, mutum in har yana da adalci ya san shi mutum ne wanda ke ba azzalimi bane, baya tunanin wani yazo ya kare shi. Saboda haka, dan an ce jami'an tsaro su dawo gurin da za su kare mutanen ƙasa, wannan shine abu ne fi dacewa.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu kan matakin janye jami'an 'yan sandan ƙasar da za a yi daga jikin wasu ma'aikatan gwamnati masu rike da mukamai na siyasa. Kuma akan haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, shinya kuke kallon wannan lamari. Bari mu shakata da wannan wakan kafin mu bude layukan mu.
Ai ya ya ragumi na nake ci, kai ya ya ragumi na nake ci, in kaji ka dangu na can zafa yake sha ta na zani ya sha ta mammalo gumi na yake ci, kai ya ya ragumi na nake ci. Maso zowa office koye office, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci,
kai ya ya ragumi na nake ci.
Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toroko, na tabbata gumi na yake ci,
kai ya ya ragumi na nake ci.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga Zaria jihar Kaduna. Wane ya kalla yi?
Mansur Awadu ne.
Dawatu, muna jin ka Malam Mansur.
Ato, abinda na gani akan wannan maulidi da ake yin magana akan sa. Wannan ya yi daidai cewa gane ne, wato a janye wa'annan jami'an tsaro daga ai ya mutanen nan mutanen shugabanni wanda yake cikin makaman mutamai saboda shi kamar da wani fada a gaskiya cikin billahi in dai mutum tsakani da Allah yana yin kokarin dan Allah ne to bai ji tsoron komai ba Allah kadan zai kare kowa
to madalla mun gode Malam Mansur daga Zaria jihar Kaduna bari mu je can jihar Yobe wane ne akan layi na Yobe kana tare da mu na jin kaman layin shi ya katse lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar yau kuma mun bude layi ne domin kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ga wani kira mun samu daga Niger wane ne akan layi
Ibrahim ne wake hula a garin Lagos da akin ba
yau to muna jin ka Ibrahim
to gaskiya wannan mataki da aka dauka shine mafi dacewa a mu musamman mu talakawa a Najeriya dan saboda idan Allah hukunci aka dauki mataki akan haka to dan dole ne a sa jami'an tsaro duk inda ya kamata amma wa'annan jami'an tsaro suke jin su ba abinda suke bayan tabbatar san muna da dukiyar kasa shine kada suke amma Allah hukunci aka dauki wannan mataki to dan dole ne a sa jami'an tsaro a duk inda ya kamata a Najeriya ya ra'ayina kenan kuna mu gane Ibrahim yake hula garin mai goda kin ba
muna godiya Ibrahim bari mu ji jihar Plateau wane ne kan layi
Barabi ne manja ne daga Plateau
yawa Barabi muna jin ka
yawa Manduyi yanzu na buɗe radio akan me kuke
muna magana kan umarnin da shugaban rundunar ƴan sandan Najeriya ya bayar na cewa za a jinye dukkanin jami'an ƴan sanda daga jikin wasu muhimman mutane ko masu kuɗi ko kuma masu mulke da makaman gwamnati na ƴan siyasa me ra'ayinka
eh to tsakani da Allah tun da ka ga wannan tunanin ai akwai lissafin da shi kaman jami'i dama shi ya san abin nan na jami'ai na maganan tsaro ai ko ba haka ba to akwai tunanin da yayi shi din nan ya ga ya dace ya faɗi wannan maganan saboda haka in dai haka ne wallahi tallahi ba wani damuwa muna goyon baya sai dai kar a sa san zuciya ai abin tsakani da Allah shi ne
Babarabi daga jihar Plateau mun gode kwarai bari mu je jihar Taraba wane ne akan layi
kuna magana da Sule Jauro Manu inkiya Sule a ciyawa da karamar hukumar gasa jihar Taraba
to muna jin ka Sule
to ni abin da nake gani ba ya kamata a ce an gara yan sanda da kamata manyan ma'aikata a zo a bar su ba jami'an tsaro ba ko ba gaskiya saboda Allah ba
muna
jin ka a kare ke ba jami'an tsaro kudin da ake kashewa ma yan siyasa a rage a kare ga ƴaƴanmu sun yi karatu ba su da aikin yi saboda haka ya kamata a kare jami'an tsaro wasalan mai magana shine Sule Jauro Manu ne a ciyawa da karamar hukumar gasar cikin tsar Taraba na barku lafiya
a gaida Sule daga Taraba bari mu je Kaduna wani ne kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum
salam barku kuma kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to muna jin ka yau
to naji wannan batu da ana tattauna kai kuma batu ne mai muhimmanci a baiwa jami'an gwamnati tsaro kamar inda ake yi kaga gida jami'an tsaro yana tafiya da jami'an tsaro gaba jami'an tsaro baya jami'an tsaro tsakanin da Allah wannan bai dace ba amma a kare layi bai a kare layi kan shi da dukiyoyin shi hakan ba ya baci bane amma yawan jama'an tsaron da ake bai kowanne ne yayi yawa in ma kuma kai dan siyasa ka kasance mutum ne mai gaskiya jama'an nan talakawan su su fa su zabe ka to menene kuma sai an dinga yawo da jama'an tsaro kamar za a je wani yakin bama to gaskiya ni ba na goyo kuma muna goyon bayan shi game da wannan batu da yayi nagode ya wasu jama'an malaci
a gaida ya'u bari mu je makwabciyar jihar ta Kano wato a jihar Kaduna wato Kano bari mu je mu ji abin da za wake bi kallai
assalamu alaikum Alhaji Muhammad Lalo barka da dare
wa alaikum salam barka da wannan dare
yawwa mai magana Abban Umar Salama ne dan Juma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya dake jihar Kano Najeriya
yawwa muna jin kamar Abba
yawwa to gaskiya ni ma a ra'ayina bana goyon bayan wa'annan irin dimbin jami'an tsaro da ake ba yan siyasa Alhaji Muhammad Lalo
Malam Abba baka ganin lura da yadda ake samun masu matsalolin garkuwa da mutane kana ga ya dace ai wannan a dauki wannan mataki a daidai wannan lokaci
a ni ma gaskiya ina gani ya dace to Alhaji Muhammad Lalo idan an da wannan dan ana ba su wayannan dimbin jami'an tsaro to shi talaka ya sa kanki a ina shi talaka waye zai zo ya tsare shi da haka gaskiya ba na goyon bayan irin dimbin jami'an tsaron da ake ba yawancin yan siyasar Najeriya ga gaja dan siyasa da jami'an tsaro kamar za a fagen yaki
to a muna godiya
Alhaji Muhammad Lalo ku dai lafiya ne magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya dake jihar Kano
muna godiya mallan dan Juma bari mu ji makwabciyar kanan jigawa kenan wani ne akan layi
Alhaji Magaji ne daga nan jigaja karamar hukumar gagara
yau muna jin ka Alhaji Magaji
ni yawar da zan bayar wannan abu yayi daidai
dalili
yan sanda musu ci gaba da aiki sai da ya aje a tare yan sanda a gurin yan siyasa abu ba ya fa'ida ma na gode daga gagara tarba kuma gagara Najeriya
mun gode Alhaji Magaji bari mu je kwanta gora wane ne akan layi
assalamu alaikum sai mai wul balance da Allah nan daga
amin wa alaikum salam to muna jin kamalan sa'idi
wannan maudu'i da ake faɗi abun yana da kyau amma dai ya kamata a duba su ɗan siyasan nan dole ne a basu da matakan tsaro abinda gwamnati ya kamata ta yi shine ya kamata ta kara jami'an tsaro akwai matasa sun gama aiki wai sun gama makaranta ba su da aikin yi a ɗauke su ayyukan aikin ɗan sandan mana ni ra'ayina kenan mu huta lafiya
to mun gode Alhaji Magaji bari mu je a jihar Plateau wane ne akan layi
assalamu alaikum mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur
to muna jin ka Bala
wannan maudu'i dai Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya ni ya ji dadin hakan kuma na goyi bayan haka amma ni abin da nake bukata da shi inspector general na police shine a duba malamai da pastoci tsaron da aka ba su to su kuma wannan gefen a duba a ga cewa menene ya dace a yi kokari a bar musu wayannan tsaron da yake jikin su su malamai da pastoci su kuma sauran wayannan manya da suke idan matakan tsaro haka tumu muna kira ga gwamnati ta yi gaggawan janye su shine ra'ayina Bala Komanda daga cikin garin Bukur
to ra'ayin Bala Komanda kenan bari mu je Kano wane ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum salam
tukura tare da Umar Ofisa Unguwa Kulai mai fata daga Aminan Juna kuma wannan abin da aka janye wannan abin na tsaro gaskiya zai kawo tabarbarewa tsaro ga su wa'annan shugabannin za a samu wato wa'ansu da kai musu hari ga musu wasu abubuwan da bai kamata ba za kamata a ce wannan majalisa ta duba wannan doka ta yi kuma su zartar da dokoki akan wannan abin dan a samu wannan kudi da su ga wani hali da yake daddare su shugabannin kan suka sani Allah ya saki su gane cewa talaka ne a zo a duba a zauna mai zaman lafiya Umar Ofisa ta ki lafiya
mun gode mallam Umar bari mu je Kaduna wane ne akan layi layin na Kaduna ya katse ina jin lambar da zaki kai ta ce 2022055655
hello assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam
mallam Muhammad Lalo barka da yamma
yawa barka da dare
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka Alhaji Musa
To alhamdulillah ni da gaskiya ka san Hausawa sun yi ta magana sun ce ra'ayi riga. Ni gaskiya ana wa ra'ayi ni ban goyi bayan a ci an janye wayannan jami'an tsaro ga mutane ko kuma gaban kura ko kuma ga wasu yan siyasa ko kuma wani abu ba. Saboda duba yanayin Najeriya din saboda ni kaina ina ganin gaskiya nan gaba kadan zan yi kokarin zan je kuma yan sanda nemi wannan jami'an tsaro domin nima irin wayannan abubuwan kuma ina fatan su kuma yan sanda abin da ya kamata jawoyi tun daga matasa ne sun gama sun yi karatu babu aikin yi a ƙara yan sandan mana su ƙara yawa.
Alhaji Musa, menene sai zaka buƙaci baka yan sanda kai ma?
To ni ma na zama wani amshakin babban mutum, ai ya kamata in je nemi yan sanda da su tsarka kulawa da ni ma. Ai ta Najeriya ya kamata abin haka ya kamata. Malam Mahmud Lalu.
To a gaida Alhaji Musa, mun gode kwarai. Bari mu je Jos wani da kallon. Hello na Jos, kana tare da mu? Na ga kaman layin nashi ya tsinke kuma dama tuntuni. Na Jos, kana tare da mu?
Alaikum salam alaikum.
Yawwa, to muna jin ka yanzu na Jos. A gurguje menene ra'ayinka?
Wannan Lalo ya aiki.
Lafiya kallo, a gurguje menene ra'ayinka? Lokaci ya kure mana.
Sunana Alhaji Kabir Islanders daga cikin garin Jos. Ni ma na goyi bayan a janye wayannan yan sanda. Amma akwai shawara guda daya Muhammad Lalo.
Eh.
Saboda karancin yan sanda da suke kasan mu Najeriya yana da
Inspector
General of Police.
Ka mana hakuri Alhaji, lokaci.
Nagode Muhammad Lalo.
Mun gode. Mun gode kwarai da gaske ga daukacin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin 'yan makaranta na kwaleji da na sakandare da aka soma a garin Maradin Janguriyar Nijar. Wasannin za su ɗauki tsawon mako guda inda dukkan ɗalibai na jahohi guda takwas na ƙasar za su kafsa a kokowar gargajiya, ƙwallon ƙafa, ƙwallon hannu, tsere da sauransu. Tuni dai ministan da ke kula da bunƙasa karatun boko na sakandare ya isa a garin Maradi kuma yake ci gaba da duba yanda wasannin za su wakana albarkacin hutu na park na 'yan makarantar boko na wannan shekarar ta 2018. A nasa bangaren shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Colonel Pele yana ci gaba da ziyara a jihar Agadez domin gani da idanu yanda sha'anin wasan kwallon kafa ke tafiya a wannan jihar. Haka zalika shugaban hukumar ta kwallon kafa ta ƙasa Colonel Pele ya yi amfani da wannan dama domin kan godiyarsa ga dukkan waɗanda suka ba su hannu albarkacin sake zaben shi da aka yi a shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar a 'yan watannin da suka gabata. Idan muka leƙa fagen wasannin kwallon kafa din a ƙarshen makon jiya ne aka ci gaba da karawa a mako na 12 na teburin kwallon kafa na League 1 ko League RTL ta jamhuriyar Nijar, inda Antan Football Club ta Doso ta karɓi bakuncin AS Duan aka tashi 1-1. Selinio Sportive de la Gendarmerie National da ta sha kashi a hannun AS Garde National ci 2-0. Olympic Football Club ta babban birnin Yamai ta sha AS Ninjelek ta Yamai da ci 1-0. Jangwarzo ta Maradi da AS Police aka yi 3-3. Sai AS Sonidep da ta yi nasara 2-1 gaban GS Tawa, yayin da Espoir ta Zandar ta sha kashi 2-3 a hannun Racing Football Club ta babban birnin Yamai. Irana ita ma gida ta sha kashi a hannun AS Fan ta Yamai 1-0. Sai Akokana ita ma da ta sha kashi a Arlechan Agadez 1-1 hannun Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai. A dai ƙarshen waɗannan wasannin na mako na 12 na teburin kwallon kafa na League RTL ta jamhuriyar Niger, so 21 ne aka kai kwallo raga, kuma AS Sonidep ce ke kan gaba da maki 29. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani bincike da aka gudanar kwanan nan wanda ke da goyon bayan wani shiri na shugaban ƙasa Amurka na gaggawa don kawo sauƙin cutar sida mai karya garkuwar jikin ɗan Adam wanda ake kira PEPFAR, ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane gungun yaran mata uku farkon saduwarsu da namiji an tilasta musu ne ko an yaudare su, wanda yake da babban haɗari saboda yiwuwar kamuwa da cutar ta kanjamau.
Wata ƙididdiga da aka gudanar ta nuna cewa kusan 'yan mata 1000 suna kamuwa da cutar sida a duk rana, kuma sun fi yiwuwar kamuwa da cutar sau 14 akan samari. Shirin PEPFAR yana ƙoƙarin canza wannan ƙididdiga, musamman da ƙawancen shi da shirin DREAMS, wanda yake taimaka ma 'yan mata su zama tsayayyu. Masu dogaro da kai wanda ba su da cutar sida su kuma zama mata masu aminci. Ta hanyar wannan ƙawance na kowa da masu zaman kansu, ƙasa Amurka tana ƙarfafa wa 'yan mata su zama masu samun sauyi ga kansu da 'yan uwansu da al'ummominsu. Muna taimaka musu da ƙarfafa musu sha'awa wajen nuna nasarorinsu akan yadda suka zauna a cikin makarantunsu, da yadda su da 'yan uwansu suka amfana da gyaruwar tattalin arziki, da yadda suka ja daga tashin hankalin da suka gani ta fuskar jima'i da ƙyamarsu don suna 'ya'ya mata. A cewar jakadiya Deborah Briggs, wadda ke matsayin shugabar da ke kula da harkokin sida ta ƙasa da ƙasa ta Amurka, kuma babbar wakiliyar Amurka ta musamman kan shirye-shiryen kiwon lafiya ta hanyar diplomasiya. Gwamnatin Amurka ta keɓance zunzurutun kuɗi $750,000 a shirin DREAMS don samar wa ƙananan mata da 'yan mata fiye da $2,500,000 ayyukan taimako. Ƙasashe 10 da suka ba shirin DREAMS goyon baya, kusan kashi 2/3 na wuraren da suka fi kamuwa da cutar sida sun samu raguwar kashi 25-40 na samuwar cutar a ƙananan mata. An samu raguwar cutar a duk yankunan da shirin DREAMS ya shiga tsakani. Akwai babban aiki a gaba. Miliyoyin ƙananan mata da 'yan mata suna fuskantar tashin hankali na jiki da jima'i a duk shekara. Wannan tashin hankalin yana farawa ne tun daga farkon rayuwarsu. Saboda haka, PEPFAR take ƙara bunƙasa shirinta na rage cutarwa ta hanyar hana jima'i da ƙarfi ga yara 'yan shekara 9-14, don kare su daga tashin hankali ta hanyar jima'i da su da ƙarfi, samun tsaiko wajen zama cikakkun mata, taimaka musu su gane yarda da waɗanda za su aura, da ƙarfafa musu gwiwa kada su yi zaɓen tumin dare wajen zaɓen abokin rayuwa. A wannan shekara da muke bikin cikar shirin PEPFAR shekara 15 wajen ceto rayuwa ta hanyar karamci da ƙawance da Amurka, in ji jakadiya Briggs, muna bikin muhimmin ci gaba da muka yi wajen taimako ƙananan mata da 'yan mata samun sauƙin rayuwa ta hanyar aikinmu a fiye da ƙasashe 50. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labaranmu a taƙaice.
To, a taƙaice, jami'an diplomasiyyar Rasha da ƙasar Burtaniya ta bada umarnin a kore su aiki akan harin gubar da aka kai a Burtaniya sun bar ƙasar yau Talata. An kwashe su a mota daga ofishin jakadancin Rasha da ke London zuwa tashar jiragen saman Stansted, inda daga nan ne suka shiga jirgin saman zuwa Rasha. Yariman ƙasar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House yau Talata, a daidai lokacin da takaddama tsakanin Saudi da Iran ke ƙara zafi. A lokacin da yake tattaunawa da Yarima Mohammed a fadar White House, shugaba Trump ya ce Iran bata kyautatawa wancan yankin nasu na duniya ba, da ma duniyar kanta baki ɗaya. Munanan abubuwa da yawa na faruwa a Iran. Da yake magana game da yunkurin murƙushe ISIS da aka kusa yi a gabas ta tsakiya, shugaban ya ce dakaran Amurka za su bar wasu wuraren da dama Amurka ta daɗe tana so ta bari. 'Yan ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu akan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya, biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Masu aro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kanmu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon wato Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama madadin ita Maryam Dauda da Sitiya ne ya gabatarwa, da kuma Julie Leather Creation da ta haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Kal Mahmud Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC.